annabi sallallahu alaihi wasallam ta 433 kuma a 2 ga watan 8 na shekara ta 2012 ta miladiya zamu tashi aya ta 118 a cikin suratul an'am a tafsirin da muke yi a wannan wata na ramadan mai albarka a daga farko zamu amsa tambayoyi kamar yanda muke yi kullun a tambaya ta farko fadakarwa ce ya nemi yace dan Allah a yi wa masu zuwa karatu a makare su dinga tsallake wuyan mutane domin su samu sau na gaba eh ayi musu wato a janyo hankalin su eh wannan yana daga cikin wato abubuwan da ba da suka haramta ayi a yayin da mutun ya halarci masallaci da kuma yayin da mutun ya zo dukkan wani majalisi na taron jama'a kai wani abu wanda yake zaka cuci wanda yake ya riga ka zuwa wajen ko wanda zaka bata ma wani wanda yake wajen a saboda haƙƙin dan adam saboda haƙƙin musulmi musamman wanda yake a waje na majalisin karatu musamman kuma idan wajen karatun a ɗakin Allah ne haƙƙin sa yana da girma dan haka mutum a ya kula da wannan wani mutum ya zo yana tsatsallaka mutane domin ya zo ya wuce ya shigo daga gaba-gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin huduba sai ya katse hudubar tasa yace ijlis faqad adait zauna ka riga ka gama cutar mutane ya umarce shi da ya zauna dan ya rage barnar da yake saboda yayin da duka tsallaka wuyan mutum yayin da zaka tsallake shi zaka na farko dai ka dauki hankalin sa daga abin da ake yi a wata kila ya tara hankalin sa abin da zai ji ya zamanto bai ji shi ba abin da yake kokarin fahimta ya zamanto bai fahimce shi ba to kaga anan wajen ka cuce shi sannan kuma ga abin da yake ciki na nuna masa kaskanci yayin da kake yin haka kake tsallaka ka sa kafarka ka tsallake ka fadarsa ka kawo kafarka daidai jikin kansa abin ne na kaskanci wannan wanda yake rayuka ba sa san wannan kai kamar yanda ba za ka so ai maka ba kada ka so kada kai ma kai ma musulmi dan uwanka mutum ya zauna an ruwaito a sahabbai sun kasance suna zama haythu yantahi bihimul majlis iyakar yanda wajen zama ya cike gare su in ka zo ka zauna daga inda ya tsin wajen zama ya cike da kai a halin zaman a cikin masallaci ne na sau shine idan ka ga wata furja a gaba ka ga wata kafa wanda yake mutane sun bari ba su zauna ba sun bar wani fili to wannan a lokacin nan sun yi sake da haƙƙin wato zama a masallaci na a cika sauun farko kafin na biyu to anan wajen sai ya zamanto kan cewa sun saraifar da haƙin su to babu laifi mutum ya taka domin mutum ya kutsa domin har yaje ya cimma wannan kafa dan ya cike ta to wannan shi ma mai neman addu'a ne akan aure da zai yi insha Allah kan Allah madaukakin sarki ya sanya masa albarka muna roƙon Allah ya sa maka albarka a cikin auren da zaka yi wannan kuma yace yana tambaya akan ingancin hadisin da yake cewa babu sallah ga wanda mace ko kare ko jaki ya ketara masa sallah eh wannan hadisi ne sahihi hadisi da aka rawi hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu cewa abubuwa guda uku suna yanke sallah ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci almar'atu wal himar wal kalbul aswad da mace da jaki da bakin kare to sai dai malamai sun yi maganganu masu tsawo wajen fassara yankewar sallar da ake nufi tare da mafi yawan su sun tafi akan cewa yankewar sallar ba yana nufin kan cewa bacin sallar ba to shine daga ciki abinda zan iya tunawa daga cikin maganganun malamai shine maganar Imam Shafi'i da kan cewa yankewar da ake nufi wato ragewar lada yayin da mutum ya zamanto kan cewar ya bari yayi sallah a wajen da ɗayan daga cikin waɗannan abubuwan guda uku za su wuce gabansa tare da cewar dukkan wanda yake sallah idan ya bari wani ya zo ya wuce gabansa zai yanke masa sallah to amma yankewar ladan bai kai na waɗannan abubuwa guda uku ba wanda yake nuna mutum ya isa matuƙa wajen hana ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan su wuce gabansa shine idan ya sanya sutura a gabansa idan ya sanya sutura shine gurgudan tsawon wato a sirdi kamar zira'i guda kenan a kaurin mashi dan sanda wanda zai sanya a gaban sa to idan duk abin da zai wuce ta bayan wannan sandan babu komai akan wannan saboda haka wannan hadisi ne sahihi a duk da yake malamai sun yi masa wannan tawilin kamar yadda muka ji yanda Imam Shafi'i ya yi masa tawili waɗansu kuma malamai suka ce hadisi ne mansuhi an shafe shi amma shafe shi da mace cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a daki Aisha radhiyallahu anha tana miƙa kafarta idan yazo zai yi sujada sai ya zunguri kafar sai ta nade kafarta ta ya samu ya sujada a wajen suka ce to yana sallah ga mace a gaban sa ina kuma me dan me za a ce tana yanke sallar idan ta wuce dangame da jaki kuma suka kawo hadisin Abdullahi dan Abbas hajjatul wada an yi sau za a yi sallah Annabi sallallahu alaihi Abdullahi dan Abbas yazo akan wata jaka ya wuce ta gefen sahu sannan wannan bai sa an yanke sallah ba babu wani hadisi da suka kawo na al-kalbul aswad na shi bakin kare wanda zai zama toman su kuma dukkan waɗanda suka kawo ma na wannan ba nasu bane amma hadisin Aisha ba ketarewa tai ba hadisin kuma yana magana akan ketarewa ne mutum ka wuce gaban mai sallah ita tana wajen ne tana al-qiblan ne kuma wajen kasancewar ta al-qiblar daban ne da kasancewar ta ketare sallar ta tsaya tsakanin mai sallah da al-qibla haka dalika hadisin Abdullahi dan Abbas akwai sutura kuma ya wuce ta gefen sahu ne kuma idan mutum yana cikin sahu to liman shine sutura a gare shi to kuma ballantana ma Annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar da yake a lokacin hajjatul wada ana kafa masa irin gajeren mashi din nan a usigir domin ya zamanto shine a matsayin sutura dan haka dai a bisa sahihin magana wannan hadisi ba mansufi bane ba a shafe hukuncin sa ba amma kuma an yi masa tawili saboda waɗansu sauran dalilai da malamai suka ambata daga ciki akwai hadisai da aka rawaito duk da yake ba su inganta ba na kan cewa la yaqta'u salata shay ba abin da yake yanke sallah amma la'alla abinda malamai suka dogaro da shi shine ijma'i akan cewar sallah ba ta baci da idan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ya wuce duk da yake akwai tantama akan wannan ijma'i din saboda akwai riwaya daga Imam Ahmad da Sufi akan cewar sallar mutum za ta baci idan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ya zo ya ketare saboda haka ne mafi inganci magana shine ita maganar Imam Shafi'i wanda yake son ya duba wannan wanda na gani dai cikin malamai wanda yayi dogon bayani akan wannan shine Ibn Al-Hafiz Ibn Rajab a cikin sharhin sa na Fathul Bari a gargashin wannan hadisi yayi maganganu masu tsawo da maganganun sahabbai da tabi'ai akan wannan mas'ala da tsawon da karfin khilafi da akai kuma abinda ya rinjayar dai shine wannan tawili da Imam Shafi'i ya ambata wallahu ta'ala a'lam sutura da takalma ba za a yi sutura da takalma ba saboda takalma ba su kai tsawon sutura din ba tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta sutura da cewa qadra mu'akhkharatir rahl gurgudan wato inda ake jingina a jikin sirdi na raƙumi to shi kuma takalmi bai yi tsawon wannan ba dan haka ne ma Imam Malik yace ba za ka yi amfani da layi ba dan waɗansu malamai sun yi amfani da hadisin Abu Huraira da cewa idan mutum bai samu abin da zai masa sutura ba to ya ja layi wannan hadisin munkar ne Imam Malik yayi inkarin wannan ashaddul inkar dan haka idan mutum bai samu ba mutum ya kokari ya samu abin da yake shine na sutura din da aka faɗa a cikin shari'a ya zamanto tsawon sa gurgudan wato majinginar sirdi karshen sirdi shine wanda ake kiyasta shi da kan cewa tsawon zira'i guda kamar rabin mita kenan kasan su a lokacin babu mita babu tip da sauransu saboda ka irin waɗannan abubuwan su ake kiyasi da su to mu kuma yanzu in aka faɗi zira'i mutane ba su sani ba ban san zira'i ba saboda ka in ba a faɗi mita ko kafa ba a sani ba mita rabin mita shine qadar mu'akhkharatir rahl din da zai zamanto sutura kuma a kaurin sa kaurin mashi shine kamar dai kaurin dantse din kamar iyakacin kaurin dantse shine za ka sa a gabanka yawanci sahabbai sukan yi amfani da al'amudin masallaci idan aka kira sallar magriba aka ce kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna sawari sai su rinka rige-rige zuwa ga bayan wato asariya as-sawari wato al'amudan masallaci domin su yi nafila wanda yake nuna isa matukarsu wajen yin sallah a bayan sutura domin sunna ne idan mutum yayin sallah babu sutura a gaban sa ya tozar ya bar sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam bal a wajen malaman zahir ma sun dauke shi mai laifi dan sun dauki saboda umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a hadisin abi sa'id al-khudri suka dauke shi wajibi wajibi mutum yayin sallah da sutura a gaban sa amma al-jumhur sun tafi akan cewar ba wajibi bane sun sarrafar da wannan umarni da sauran dalilai da suka zo a cikin shari'a dan haka sunna dai mutum kada zaka yi sallah ya zamanto babu sutura a gaban ka ko a cikin ɗakin ka ne ko a cikin ɗakin ka ne domin ko yaro idan yazo zai ketare kamata ya kada ka bar shi hatta akuya annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo a hadisin ummu salama yana sallah wata akuya ta zo za ta ketare sai sauri ya dangana jikinsa da garu yanda ya zamanto akuya bata samu wajen wucewa ba sai ta koma ta bayan sa wanda yake nuna ya kamata mu kula da wannan amma yawancin mu sai kaga ba ma kula da wannan a cikin masallatai da ma ba a cikin masallatai ba mutum in ya tashi zai yi sallah ba ruwan sa inda yayi sallah bayan kuma gashi nan malaman mu ma suna fada a kan cewar a laifi ne mutum a kan cewa mutum yayi sallah a wajen da zai zamanto kan cewa ba zai ba ma mutum wani hanya ba ta wucewa in ba ta gaban sa ba idan yayi wannan yayi laifi na'am eh zaka iya yin sutura Abdullahi dan Umar ya kasance yakan ce ma bawan sa Nafi ya zauna zai yi sallah sai ya zauna to amma ba ka zo ka samu mutum ka zaunar da shi ba a shi wannan baran sa ne bawan sa ne saboda ka zai iya umartar sa saboda ka kamar danka zaka iya yin sutura da shi ko kuma abokinka ka iya neman alfarma ka ce da Allah ka zauna zan yi sallah ai gaba amma kawai ka je ka samu mutum yana zaune yana karatun alqur'ani kai sutura da shi daga ya gama karatun alqur'ani sai tashi tafiyarsa bai zama to sutura ba kenan a lokacin da eh akwai abinda ake ruwaito a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin sutura ya sa wato yasmadu laha sumudan kamar yadda aka sifanta wato ya sanya ta a gaban sa daidai wa daidai amma hadisin bai inganta ba saboda haka babu wani abin da ya nuna kan cewar mutum zai yi sutura ne a gefen daman sa ko gefen hagun sa ba ya sanya ta a daidai gaban sa ba saboda haka abzahir dai ya zamanto ya sanya ta a gaban sa din al-masbuq idan mutum ya zamanto masbuki ne wannan yana faruwa da yawa Imam Malik kuma yayi magana sa cikin mudawwana idan mutum yayi sallah ya zamanto cewar yazo an riga shi da raka'a ɗaya ko raka'a biyu kaga idan aka yi sallama zai zamanto ba shi da sutura kenan kuma a masallaci ne musamman in ya zamanto raka'a uku ya rasa a lokacin da zai zamanto yana yin sallar sa mutane sun idar da sallah za su zo za su wuce saboda haka kashin ta za su zo su wuce ta gaban sa ko ta bayan sa to shi yasa sai Imam Malik yake cewa babu laifi ga wanda ya zamanto irin wannan hali yake halin masbuki yayi gaba ko yayi baya inda zai samu wani abu da zai yi masa sutura sawa'un abin nan al'amudu ne ko kuma wajen da ake sanya teburi na karatu ne ko kuma dai wani abu ko kuma wani mutum wanda ya san kan cewa zai iya zama a wajen yana zaune a wajen bai tashi ba yayi baya domin yayi sutura da shi wannan hanya ce da mutum zai yi kaga wanda yake nuna mubalaga wajen wato kayi ma suturar kayi ma kanka tanadi na sutura din kuma mutum zai iya idan ya san kan cewa irin wannan ne ma ya san ba zai iya samun sutura din ba yayin da yazo zai shiga ya dauko sutura wanda ake a cikin masallaci kamar irin wannan kujerar ta alqur'ani da ake sanya alqur'ani din nan yadda ake zaka iya tsayar da ita ta dan yi tsawo ko kuma kamar a cikin masallaci bare da muke magana akan sutura mutane an yi irin waɗannan alamar sutura din dan itace da aka yi ka neme shi ka zo ka sashi a gaban ka idan ka san babu wani abu na sutura da yake kusa da kai domin idan an idar da sallah musamman in ka san ka rasa rakawoyi na sallah da yawa dan saboda kada ya zamanto cewar baka yi makanka sutura tsakaninka da masu wucewa ba tambaya ta ita ce naji wani malami yana kore al-khawf war raja wato jin tsoron Allah da kuma kwaɗayin rahamarsa yace wai ana bautawa Allah ne don Allah ya cancanci a bauta masa amma ba don tsoron azabarsa ba kuma ba don samun lada da shiga aljanna ba ina neman ƙarin bayani duk wanda ya faɗi haka yayi kuskure kuma yayi idan ba yayi tawili bane yace maganarsa tana cin karo da alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya ce sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'abdis samawati wal ard ku yi rige-rige ya zuwa ga gafarar Ubangijinku da kuma aljanna. Yace ku yi rige-rige ya zuwa ga gafarar Ubangijinku da kuma aljanna. Saboda haka aljanna kaunar shiga aljanna, ana aiki domin kaunar shiga aljanna. Amma a ce wai wanda yake yin haka kamar wai mahjubi ne, bai san Allah ba, shi yasa yake kauna aljanna, wannan kuskure ne. Ai aljanna ba wai ba jin dadin ta ake dubawa ba. Kowa idan shi wannan abin da ya fahimta kenan kawai aljanna. Iyakacin sanin sa kenan ga aljanna. Ai aljanna abinda zaka kula da aljanna, abinda ke cikin ta gidan yardar Allah ne. Wanda duk yake cikin ta ya sami yardar Allah. Dan aljanna ni'imar su ba za ta cika ni'ima ba. Sai da tasbihi da tahmidi, domin shi ne abincinsu, shi ne jin daɗinsu. Da za a haramta musu tasbihi da tahmidi, jin daɗinsu ya zama wato karantacce ne. Amma suna yin tasbihi da tahmidi safe da yamma su ma, kamar yadda asar suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma waridwanun min Allahi akbar, yardar Allah da ya musu tafi komai girma. A ina za ka samu wannan yardar? Sai a cikin aljanna. Sai a cikin aljanna. Saboda haka duk abin in aka ce kana kauna aljanna, kana kauna yardar Allah ne. Wanda kuma aka ce ina kauna yardar Allah, Allah din yake kauna jalla wa ala. Saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa na falsafa da aka shigar cikin addinin musulunci, wanda yake bashi da asali, ya saba koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam, ya saba maganganun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hal min mushammirin ila aljanna, akwai mai zagi dantse don shiga aljanna? Sannan ka ce wai ba za a kwadaitar da mutane shiga aljanna ba, ba za a bauta ma Allah don an san shiga aljanna ba. Ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hal min mushammirin ila aljanna, akwai mai zagi dantsansa don shiga aljanna, mai shiri don shiga aljanna? Sannan ya gaya musu irin sifar aljanna, sannan ya ce qulu insha Allah, ce insha Allah. Ya kuna kwadaitar annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar da su, yace inni la arju an takunu thuluth ahli aljanna, ina fata ku zamanto ku ne kashi daya cikin uku na yan aljanna. Suka yi kabbara. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce inni la arju an takunu shatra ahli aljanna, ina kauna ku zamanto ku ne rabin yan aljanna. Suka sake kabbara. Saboda haka kace, sannan kuma a ce za a abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu kima, sannan kuma mu rinka cewa ba shi da kima, wannan kuskure ne. Dole ne mutum yana jin tsoron wato yana kaunar Allah madaukakin sarki, kuma yana jin tsoron kada ya zamanto bai samu dacewa da yardar Allah jalla wa ala ba. Jin tsoron azabar al-khawf shine jin tsoron azabar Allah, ar-raja shine kaunar rahmar Allah, kuma wannan shine dalilin bauta. Kana bauta ma Allah dan kana jin tsoron azabarsa, kuma duk tsoron azabar Allah ai tsoron Allah ne, kamar yanda yake kuma kaunar rahmar Allah kaunar Allah ne. Domin rahmar Allah a wajen wa take? A wajen sa take jalla wa ala. Kuma yaushe ake samun ta? In an sadu da Allah. Wannan ma yana suna cewa a taimaka da addu'a domin mahaifinmu ya daina shan giya, a yi masa nasiha ko Allah zai sa wannan karatu ya kai gare shi. To Allah ya shirye mu baki ɗaya, Allah ya shirye shi, Allah ya raba shi da wannan mummunan hali. Kuma mutumin da yake wato ya girma akan laifi, idan bai mutu ba to ana ji masa tsoron cewa zai mutu akan wannan laifin. Kuma idan mutum ya mutu akan laifi, akan sa za a tashe shi. Allah ya nemi mutum uzuri har ya kai shekara 60. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir, shin bam rayar da ku iya shekarun da ya isa mai wa'astuwa ya wa'astu ba, kuma mai gargadi ya riga ya zo muku? Shi an ce malaman a cikin tafsiri da ya zo daga cikin magabata na kwarai sun ce ma'anar ma ya tadhakkaru fihi man tadhakkar, shekarun da mai wa'astuwa zai wa'astu shine shekara 60. Ma'ana idan mutum har ya kai shekara 60 bai tuba ba, to wal iyadu billah, ya kamata a ce daga mutum ya dogaro ya dosa shekara 60, kuma ya zamanto kan cewa duk wani abu kuma na shashanci, duk wani abu na laifi na kaba'ir, a ce kuma mutum ya riga ya tuba. Wato har zuwa shekara 60 Allah zai mutum uzuri, har zuwa shekara 60. To amma daga zarar an ketare ba a tuba ba, to ana cikin hali wanda yake na hadarin gaske. Ana cikin hali wanda yake na hadarin gaske. Ba za a ce an yanke an toshe wa mutum kofar tuba ba, a'a, mutum Allah zai karbi tuban sa har lokacin da ya ga malaikun mutuwa sun sauka, lokacin ne Allah ba zai karbi tuban sa ba. To da hukumai shekarun sa Allah zai iya karban tuban sa, amma al-ghalib galibi idan mutum bai mubadara ya tuba kafin wannan lokacin, to yana cikin hadarin kan cewa ba zai samu muwafaqar tuba ba. Dan haka a gaggauta tuba. Allah madaukakin sarki yana karban tuban mutum matsawar kofa tuba a bude take, kuma kofa tuba har yanzu a bude take. To da haka mu gaggauta mu tuba zuwa ga Allah jalla wa ala. Menene a cikin duniyan nan? Menene a cikin duniyan nan? Kana ganin abinda ake ganin kan cewa shine jin dadin, masu jin dadin suna nuna masu jin dadin da kake ganin su ne suke da jin dadin, ba jin dadin ta suke ba. Akwai wani mutum wanda yake abokin sarkin Saudiya wanda ya rasu sarki Fahad, sai kudin gaske amma ya kai masa cewar sai ya tara mutane su ci abinci, ya tara mutane a liyafa duk irin abinci na jin dadi a kawo shi ci, ya zauna yana kallo kawai yana sha'awa, shi ba zai iya ba, sai gurasa kawai zai iya ci, gurasa kawai zai iya ci. Saka in ma jin dadin ne ga kanan ga rayuwa, akwai lokacin da zai zo kana so ka ji dadin ba za ka iya ba, kana so ka ji dadin abincin bakin naka babu dandana, kana son ka ji dadin sha'awar ta mace din babu sha'awar. Saboda haka gara mutum tunda sauran karfin naka da sauran lokacin da zaka yi Allah ya yarda da kai, kai ma Allah, kai ma Allah, Allah ya gani ya yarda da kai. Saboda haka wannan nasiha ce gare mu gabaki daya. Allah madaukakin sarki ya azurta mu da tuba nasuha, kuma Allah ya karbi tuban mu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فقالكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا للذين بأهوائهم بغير علم
wannan Allah madaukakin sarki bayan ya bayyana mana irin al'adar masu wato abinda mafi yawa mutane suke akai a bayan kasa na bata, da kuma kan cewar zato ne suke bi, kuma maganganun su ba wani abu bane illa a yanka a fada yanda aka so, ba a bisa ilimi ba, wanda yake haka yake a dukkan abubuwan da mutane suke na addinai in ba addinin musulunci ba. So sai Allah kuma madaukakin sarki yake bayyana irin wato misalan bata da wato mushrikai suke akai, da kuma karkatattar shari'a wanda suke akai, da kuma yanda suke kokari su karkatar da shari'ar musulmi. Bayan Allah madaukakin sarki ya sanya su a hanya madaidaiciya, shine yanda suke ta'amuli da abinci da abin sha da shari'ar Allah da ta danganci hukunce-hukuncen Allah a wajen wannan babin. Allah ya ce fakulu mimma dhukira ismullahi alayhi, ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansa. In kuntum bi ayatihi mu'minin, idan ku kun kasance mu'minai ne da ayoyinsa. Abinda aka ambaci sunan Allah a kansa shine yayin da za a yanka shi, dabbobi da ake yankawa, sawa'un yanka da wuka ko yanka na sokewa ko kuma yanka na harbi yayin wato farauta, ko kuma yanka na harbi yayin da dabba ta gida ta zautu ta zamanto kamar dabbar dawa, shi ma an yi izini a yi mata aqr, wato a harbe ta. To ana yi ne da sunan Allah wannan domin wato nuna ma musulmi alamar addininsu wanda ya bambanta su da addinin mushrikai, domin su mushrikai suna ambaton sunan gumaka akan abin da suke yankawa, suna ambatan sunan gumaka abin akan yankansu. Kuma mutane yana ɗaya daga cikin hanyoyi da shaytanu suka wato shaytanu suke fatar da mutane wajen su bi su bauta musu ba Allah ba, wanda har a yanzu yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake yi, ake sako da wato abubuwan jahiliya da surkulle ga musulmi. Daga musulmi yana neman biyan bukata ya ce ya je wajen wani malami ne, amma a sanya shi ya yanka, kuma yayin yankan nan a nuna masa kan cewa to ba za a bashi, ko dai ba a bashi sunan wani Allah ba, amma za a ce masa kada kai bismillah. Dan su aljanun da ake nema a raba ka da su, wanda suka tsaya suke hana sha'a, suke hana wato suka tsaya suka hana sha'anin ka tafiyan da ya kamata, ko kuma suke shanye ka da shan inna, ko suke shanye ƴaƴanka da shan inna, ko suke matsa maka a cikin gida, ba sa son ambaci sunan Allah. Ba su ake mai yankan ba, amma kada ka ambaci sunan Allah, dan ka ambaci sunan Allah ba sa so. Kuma abinda ake nema na biyan bukatar na a kore su, ba za a kore su ba. To iyakan wannan burin su kenan, kada ambaci sunan Allah din. To Allah kuma gashi ya ce a ci daga abinda ake ambaton sunan Allah, kuma yayi umarnin yanka ya zamanto an yi shi da sunan Allah ne. In kuntum bi ayati mu'minin, an yi wannan tafyidi idan ku kun kasance masu imani ne da ayoyin Allah. Domin wannan shine shi'arin wato shine abin da yake sanya musulmi su ba Allah. Bin shari'a ana bin ta ne ga wanda yake imani. Shi yasa zaka ga Allah madaukakin sarki yayin da yake yin nasiha wajen umarnin wajen sha'anin aure da sauransu, yana fadan kan cewa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, in kuna imani da Allah da ranar lahira. Domin imani shine dan sanda da baka bukatar dan hizba ko dan sanda akan ka, domin ka bi umarnin Allah. Imanin nan kana kiwon Allah shine zai sanya ka ba wanda yake ganin ka tsaya ka ba Allah. To shi yasa kuma Allah yake mana mukhataba yace in je kun yi imani to ku yi kaza. Saboda haka kenan kun ga dole ne duk abin da zai karfafa imanin mu shine ya kamata mu yi, in dai muna so ya zamanto kan cewa addinin mu yayi karfi a cikin rayuwar mu. Domin yayin da ka karfafa imanin ka to shine addinin ka kuma zai karfi wajen bin Allah. Wama lakum alla ta'kulu mimma zukira smullahi alayhi, sana Allah ta'ala yace me ke gare ku ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansa. Wa qad fassala lakum ma harrama alaykum, alhali Allah ya bayyana muku abinda aka haramta a kanku. Illa maqurirtum ilay, sai dai abinda ya zamanto kun bukatu ya zuwa gare shi ta fuskar larura, to shi wannan ya fas shi wannan baya daga cikin abinda ya haramta. Wato me zai sa me zai hana ku ku ci abinda yake shine wanda aka ambaci sunan Allah a kansa, wato dabbar da take ita ce aka halatta ta a gare ku kenan, wadda aka yanka ta da ambaton sunan Allah irin yanka na musulunci. Alhali kuma Allah ya bayyana muku abin da yake haram, wato babu wani abu da ya shiga cikin duhu a gare ku. Wato babu hujja da zaka ce ba zaka nemi cin abin da yake shine halal ba, nama wanda yake na halal, bayan Allah ya riga yayi bayanin nama wanda yake na haram da nama wanda yake na halal. Kuma hatta na haram din ma yayi muku bayanin yaushe ne za ku iya cin na haram din in kun shiga cikin halin larura. Gashi nan a cikin suratul baqara, gashi nan a cikin suratul ma'ida, gashi nan kuma a cikin wannan sura ta an'am, gashi nan a cikin suratul nahl kan cewa faman kana min faman ka illa faman ittura fi mahmasatin ghayra mutajanifin li ithmin, wanda ya zamanto ya shiga cikin halin bukata na larura a cikin yunwa, ghayra mutajanifin li ithmin, ba mai wato karkata ya zuwa ga aikata laifi ba, shine kamar wanda yake cikin tafiya ya zamanto cewa guzurinsa ya yanke, babu abin da zai ci sai wato nama wanda yake mushe, ko kuma sai yanka wanda yake na abin da ba ambaci sunan Allah ba, to nan wajen halin larura yana da hukunci. Shi ko annajir la hukma lahu, a cikin wannan shimfiɗa ne ga raji ga mushrikai da suke cewar ai ku addinin nan naku ai babu daba, wato babu tunani ma a ciki. Yanzu abinda kuka yanka shine aula a ci, ko ku abinda Allah shi da kansa shi ya kashe shi, abinda kuka yanka ya zamanto kun kashe shi, kun dauki ransa da aikin ku, kun ga shine dai yanka wanda aka ambaci sunan Allah ko. Suka ce to ai ku zancen banza kuke, mu da muke cin mushe mushe Allah ne ya kashe shi da kansa. Abinda Allah ya kashe da kansa shine aula a ci ko ku abinda ku ne da aikin gowa kashe. To wannan yare daga cikin wato zuhurufal qauli gurura. Kawataccen zance da suke tsammanin hujja ne don da yake ake rudin marasa hankali da shi. Daga zara an fada a wajen wanda ba san ayoyin Allah ba, ba san qala Allahu qala rasuluhu ba. Sai ka yace eh sai ai hewa, ba san sai Allahu akbar ba. Ana ganin an kawo hujja. To shine Allah yake wannan shimfidar domin ya rusa wannan wato hujjatayya ta banza wanda kafirai suke kawowa. Allah ta'ala yace wa inna katiran la yudilluna bi ahwa'ihim bighairi ilm, kuma hakika da yawa daga cikin mutane hakika suna bacar da wasu bi ahwa'ihim saboda soyace soyacen ransu bighairi ilmin ba tare da ilimi ba. A qira'a biyu ce wa inna katiran la yudilluna suna batarwa, wa inna katiran la yadilluna suna bata bil fathi wato shine suna bacewa suna bata gabarin hanya, bil dhammi yudilluna suna batar da wasu. To wanda ku duk zai batar sai shi ma kansa batacin ne, sannan zai batar. To dukkanin su qira'a ce wanda yake sabiya an karanta alqur'ani da shi, kuma wato qira'o'i kamar wato sabanin riwayo kamar wato adadin riwayoyi ne wanda kowanne akwai karin ma'ana a cikin abin da ya kunsa, kuma yana daga cikin mu'jizan alqur'ani na Allah jalla wa ala. Wato mutane da dama suna batarwa suna bata daga tafarkin Allah saboda albadin nan sababiya ce, ai bi sababi ahwa'i saboda soyace soyacen ransu, wanda yake nuna ba abin da yake hana mutane bin gaskiya irin wato sarrai abinda mutum yake so yakan zamanto san har ya wuce iyaka, ya zamanto kan cewar koda zai kai ya zuwa ga wato mutuncin sa ya zube, alqadarin sa ya zube, darajarsa a wajen alakarsa da Allah ta wuce ta zube, duk zai iya yin wannan. To shi yasa babu tashin hankali a irin wato abinda mutum a sawwala masa san ransa ya zamanto shi yake bi, ko ba wani abu ne yake karya san rai ba illa ka hana ranka abin da yake so. Kuma shi yasa aka ce mai azumi. Kaga azumi ana koyaushe malamai suna gaya mana cewa azumi makaranta ne, makaranta ce da take nuna mana wato mu karya mu rai abin da yake so, ka hana ranka abin da yake so. Yayin da mutum ya saba wato yaro, ka duba a gani kafin a yaye yaro, duk wanda ya ce ba zai baya son yaro ya kuka, saboda haka aka zai girma ba za a yaye shi ba, domin daga an hana shi nonon ya fara kuka dan me ku bashi, haka zai girma yana son haka zai girma ba za a yaye shi daga nono ba. Amma in ku ana so a yaye shi dole sai an hana shi, ba a son a ji kukan nan nasa to sai an ji kukan, kuma da haka ne zai zamanto kan cewar an raba shi da abin da baya so. To kowane mutum ma sai yana bukatar ya makansa yayi, sai ka yaye kanka daga hawa, daga abin da ranka yake so. Ai abin ai wato ba zai da bai dace da tarbiya ta musulunci ba, wai a ce mutum ba zai iya barin taba ba saboda ba zai iya yaye kansa daga taba, bai dace da tarbiyar musulunci ba. Ka iya yin azumi, ka iya yin azumi ka hana kanka shan taba, sannan a ce baka da azimar da zaka hana kanka shan taba har abada? Domin idan ka hana ma kanka halal kaga ka iya, awa 12 ka hana ma kanka halal, to wani ya nuna kan cewa zaka iya hana ma kanka haram, shine babban abin da ake so a nuna. Wato kamar a lokacin da muka zo a nan masallacin nan na Al-Furqan, muka ce zamu daura ta haddan Al-Qur'ani a cikin kwanakin hutu. To duk da dai yanzu sha'anin saboda sha'anin yanda hutun makarantu yake, kowa yana hutu yanda ya ga dama, ba za ka iya samun lokaci da za ka haɗa yara din su zo su hutu din ba tare. To abin da dai ya sauwa ga aka yi, amma dalilin da ya sa muka yi wannan daga farko shine idan yaro ya zo ya ga ya yi wata ɗaya ko kwana 40 ya ga ya haddace izifi 7 ko ya haddace izifi 15, sai ce a'a ashe zan iya haddace Qur'ani din nan. Idan a cikin kwana 15 na haddace izifi 15, kaga kenan idan zan yi a kowane hutu zan ware kwana 40, kenan wataƙila a cikin shekara ɗaya ko shekara biyu zan iya haddace Al-Qur'ani. Wato kaga za ka iya kenan, wannan hajizin shi ake karyawa. Ka ba ma kanka azima, azama akan cewa za ka yi, kuma azama sifa ce ta manzanni, ulul azmi minar rusul, azama abinda ake so kenan mutum ya samu, resoluteness, kai yanke abukacin kan cewa zakai karfin rai na cewa zakai ba ka dogara ga karfin ranka ka dogara ga Allah amma kai sanan ka dogara ga Allah to abin nufi kenan da ciki da azumi azumi yana nuna maka cewa gashi kai awa 14 ka hana maka kanka halal to ashe kana da azumar da zakai kana hana maka kanka haram saboda haka wanda duk ya zaman to kan cewa azumi yazo ya wuce bai daina shan taba ba alal misali to lallai darasin azumi bai riga ya same shi cikakke yanda ake so ba domin ya kamata a ce yana gamawa ya ce to yanda ya yarda ita a wato cikin ranakun Ramadan to haka zai yarda ita a sauran ranakun to a shahid anan wajen shine dukkan abin da zai sanya ka ka hana maka kanka bin san rai to wannan shine abin da zai sanya ka zai taimaka maka wajen bin shari'a kuma babban abin da yake sa mutane suke bata saboda bin hawani wa inna kafiran da yawa daga cikin mutane la yudilluna bi ahwa'in ko la yudilluna suna bacewa daga hanya suna kuma batar da mutane ga barin hanya bi ahwa'ihim saboda bin soyayyen ransu bi ghairi ilm ba kuma tare da ilimi ba saboda shi hawa baya zuwa muwafiqan lil ilm baya dacewa da ilimi yayin da kaga malami yana fatawa dan ta dace da san ransa to ba bisa ilimi bane shi yasa a cikin al-muwafaqat ash-shatibi yake cewa manufar shari'a ta fitar da mutun daga da'iratul hawa saboda ka duk fatawar da za ai idan zaka je kai fata idan zaka rinka yin abin da ake kira fatwa shopping wanda yanzu suke fada a cikin wato kaje kana na wato ina da fatawa ina mai bani fatawa kan wanda za ta dace da abin da nake so wanda duk yake irin wannan to ka tabbas ba zai taba dacewa da gaskiya ba ko ba saboda zaman tuwa akan ilimi ba inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin kuma lallai ubangijinka ya rasulullah shine mafi sani da waɗanda suke wuce iyaka a cikin nan akwai ishara ga cewa su waɗanda suke ba sa suke inkarin wato ambaton Allah akan abinci akan abun yanka suna daga cikin waɗanda suka wuce iyakar Allah domin sun kai inda Allah madaukakin sarki bai sanya su ba sun kai sun je sun yi abin da yake ba su da hujjar yin sa al-i'tida shi ko wuce iyaka zalunci ne me yasa suka zamanto sun yi zalunci li'annahum taqalladu ad-dalala min duni hujjatin wala nazar domin sun yi taqlidin bin bata ba tare da hujja ba ba tare da tunani ba hujjar su shine kawai sun ga iyayensu suna yi saboda haka su ma suka yi dan haka suka zamanto masu yin shishigi akan kawukan su masu yin shishigi akan dukkan wanda yake yayi muwafaka da su ya bi su akan akan wannan fata nasu dan haka duk wanda yayi magana a cikin wani abu na addini ba tare da ilimi ba ko kuma ya kira mutane zuwa ga wani abu bai sani ba cewa wannan abun daidai ne ko ba daidai bane to wannan shi ma ya zamanto mu'tadi ya zamanto mai shishigi mai wuce iyaka wanda yake zaluntar kansa ko mai zaluntar mutane haka zalika duk wanda yayi fatawa bayan shi ba ahli ne yayi fatawa ba duk wanda yayi fatawa bayan shi ba ahli ne yayi fatawa ba wanda yake kuma yanzu kana yawan samun wannan sani suna ganin kan cewar ai addini kowa ma yana iya magana akai dan kaga mutun yayi magana akan addini dan kaga mutun sai a ce menene su kansu masu magana shi kawai dan sun je sun dan iya larabci ne saboda haka shi ma yaje ya karanta Arabic by radio din sa ya karanta sai yazo shi ma yace zai yi fatawa akan sha'anin addini sai ga yazo yana rusa ayoyi yana rusa hadisi ba tare da ya sani ba mutun baya kamar yanda ba wanda zai je ya rubuta ma mara lafiya magani bayan kana gani watakila ka sani kana da yara ka saba yara idan sun yi zazzabi in an je kwatem ake rubuta musu a ba su yar vitamin C da yar panadol saboda haka shikenan sai kama ka zo ka fara self medication shi yasa likitoci suke rigima da waɗannan duk likita in ya san abin da yake idan ka je ka ce masa ka sha magani kaza sai ya ce waye ga waye baka kace in kai shiru zai ce oh self medication ne to sai ya maka fada saboda kai ya zamanto shigege a cikin abu kai ba ahli bane ka je kai duk da yake kana ganin abu ne wanda yake a bayyane ai malaria ce ya kai ka san malaria ce zazzabi yana nan iri-iri idan ka san ɗaya baka san sauran ba to haka zalika wajen fatawa ma haka take idan baka je ka karanta shari'a ba ka zo kace zaka yi fatawa to ka zamanto al-mu'tadi ka zamanto masu batar da mutane da san ranka bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba saboda haka mu kiyaye wannan na'am
إن الذين يأتون يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم وإن أطعتموهم إنهم
Allah yace wadharu zahiral ithmi wa batina kuma kubar zahirin laifi kubar laifi zahirin sa da batinin sa innal ladina yaksibuna al ithm haqiqa wadanda suke aikata laifi suke tsoruwar suke aikata ma kansu laifi abinda suka nema kenan su tsoruwara akan kawo kansu sayujzauna bima kanu yaqtarifun za a sakanta musu da abinda suka kasance suna wato jinginawa suna wato tsururin sa ga kansu suna neman sa suna karban sa ga kawo kansu shine aikata laifi din wato jin bin Allah ba shine taka bar abin da yake halal ba domin Allah madaukakin sarki yana inkari ga mushrikai ne kuma har yanzu fa mu lura cewa hatta a mushrikan zamanin nan daya daga cikin abubuwan da suka tamayyuzi da shi shine wajen abinci da abin sha yanzu kaga akwai masu cewa daga cikin alamar addinin su shine ba a cin nama na saniya ko kuma ba a cin dukkan wani nama wanda yake ja sai dai ka ci ganyaye har ma su zo su ce ai kuma annabinku ku musulmi shi ma vegetarian ne mai cin ganyaye ne bayan ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci nama nama ma da yafi soyuwa a gare shi shine naman kafada na akuya ya ci naman wannan katin kifin da aka kama shi a teku ambar shine muka fassara shi da cewa abin nan shark ko shark kenan wannan katin kifin mai iya hadiye mutum ba whale ba to ya ci wannan saboda haka kamar yanda ya ci jan naman haka ya ci farin nama kuma dukkan wani abu wanda yake Allah ya halatta idan ka haramta ma kanka da sunan gudun duniya ko da sunan kusanci zuwa ga Allah ka kira mu addinin Allah kariya saboda haka zuhudu in kana takamar zuhudu ba shine ka haramta ma kanka abinda Allah ya halatta ba in takamar zuhudu kake yi ga inda za ka yi zuhudu nan ka bar laifi zahirin sa da batinin sa ka bar laifi zahirin laifi shine abinda duk mutane suke gani batini kuma abinda ba wanda ya sani sai kai sai Allah kaga mutum ya wuce Allah ya masa ni'ima kai kwafa a cikin zuciyarka kai kwafa kana kyashi kana bakin ciki laifi ne ko ba laifi bane zahiri ne ko batini ne batini ne wata kila ba wanda ya san wannan to ka bar wannan in dai takama kake yi da bin Allah ga inda zake mujahada kai yaki da ranka kanka bar abinda Allah baya so zahiri da batini شيخ الله يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إذ وقت شمعاء فأنس أن أبو بوا بني ذاك يي واند ذاك كو تري قاد ذاك سا كو ونا أبو انشد ذاك شاء كي باكا شم ونا كي كنا شم ونا ونا شيني ذنونا كنش وكينا الله ني إن كي كنا سوك زمن تونا الله توذروا ظاهر الإثم وباطنا كبر ظاهر لي في دباطن سا إن الذين يكسبون الإثم حقيقة وتندا سكي تورور لي في wato suke neman sa su dangana ma kansa kansu su dangana shi zuwa ga kansu ya zama to shine iktisabin su shine abinda suka aikata ma kansu hakika za a yi musu sakayya da abinda yake suka kasance suna yin iktirafi wato suna tsoruwarin sa an kawo sin da take nuna at-taswib da cewa da sannu amma anan wajen tana nufin at-tahqiq wato tabbas za a sakanta musu an kawo ta ne domin a nuna kan cewa sakamakon abu ne wanda yake zai zo fil mustaqbal zai iya zuwa tun anan duniya zai iya zuwa kuma Allah madaukakin sarki ya kyale shi sai a lahira domin daga cikin laifi akwai wanda Allah yake gaggauta ukubar sa tun anan duniya shine al-baghy wato zalunci shiga haƙin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa daga cikin laifi babu laifi da Allah yake gaggauta ukuba ga wanda ya aikata shi irin al-baghy wal qati'a wato zalunci ka shiga cikin haƙin mutane da yanke zumunci da yanke zumunci kaga mutun yayi ya kaurace ma iyayensa ya fantare ma iyayensa ko kuma ya kaurace ma ƴan uwansa ba wani dan uwansa da yake zuwa duk wani wanda yazo in dan uwansa ne ya sanya zabaniyawa a kofar gidansa a hana su shigowa to wannan shine laifin da Allah yake gaggauta hukuma a kansa to amma waɗansu laifukan Allah yana kyalewa sai ranar lahira ne wannan kuma fa wanda ya gaggauta hukuman nasa ba wai anan ne akai ba a'a ma amadda kharahu Allah li sahibihi ila fi yawmil qiyama tare da abinda kuma Allah ya ajiye ma wanda ya aikata shi ranar alkiyama wannan na duniya so mun tabi ne tukun Allah ya kiyashe mu na'am sannan Allah yace wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu la fisq kada kuma ku ci daga abinda ba ambaci sunan Allah akan sa ba wa innahu la fisq hakika shi wannan abinda ba ambaci sunan Allah akan sa ba ko kuma cin abinda ba ambaci sunan Allah akan sa ba fisqun fita ne daga da'ar Allah fasikanci ne wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum kuma hakika shaydanu suna yin wahayi ya zuwa ga waliyansu li yujadilukum dan su hujjataya da ku su jayayya da ku wa in ata'tumuhum idan kuka bisu innakum lamushrikun hakika kun zamanto masu yin shirka nan Allah madaukakin sarki bayan ya umarce mu da cin abin da yake an yanka shi da sunan Allah yanka irin na musulunci kuma ya hana mu da cin abin da yake ba a yanka shi ba ambaci sunan da ya hana mu da cin abin da ba ambaci sunan Allah akan sa ba abin da ba ambaci sunan Allah akan sa ba ya hada abu guda biyu abin da aka ambaci sunan wani Allah kamar aka ambaci sunan wani gunki ko aka ambaci sunan wani aljan akan sa da kuma abinda da gangan ba ambaci sunan Allah akan sa ba domin ambatan sunan Allah wajen yanka a wajen malamai sun a shari'a yana daga cikin sharadin yanka a bisa sahihin magana ga wanda yake yana sane kuma bai manta ba idan ko mutum ya manta idan shi musulmi ne yayi yanka bai ambaci sunan Allah ba to kusan dukkan malamai sun ce babu laifi za a ci wannan yankan kamar mutum ya saba da yankan yazo kawai ya yanka bai ce bismillahi din ba ko kuma ya saba ya ce bismillah ana kawowa kawai ya ce bismillahi ana kawowa bismillah wani ma sai yazo ya dauka ya ce ashe bai ce ba to babu laifi za a ci wannan to amma inda gangan ne fa sai a to ai ba dole ne sai an ce bismillahi ba sai bai fada ba amdan to shi wannan yankan ba za a ci ba a wajen malik a bisa mashhuriyar riwaya ta matabar Imam Malik ba za a ci ba saboda ya ganganta saba ma Allah kuma saboda zahirin wannan ayar wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi kada ku ci daga abinda ba ambaci sunan Allah akan sa ba a bisa wani tafsiri na wannan ayar domin waɗansu malamai sun fassara wannan ayar da abin da dace dake cikin suratul maida inda Allah ta'ala yake cewa hurrimat alaykumul maytatu wad-damu walahmul khinziri wama uhilla li ghayri llahi bi walmunhaniqatu walmawqudatu wan-natihatu wama akala sab'u illa ma dhakaytum wa udhu biha ala an-nusbi wa anta tastaqsimu bil azlam dhalikum fisq wama uhilla li ghayri llahi bihi inna da yazo a cikin suratul maida shine wato abinda aka ambaci sunan wani Allah wajen yankansa shi Allah yake nufi anan wajen da wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi kada ku ci daga abinda ba ambaci sunan Allah akan sa ba wato abinda aka ambaci sunan wani Allah amma abinda aka yanka ba da ambatan sunan wani Allah ba musulmi ne kuma wanda ya yankan ba kafiri ba idan bai ambaci sunan Allah ba wannan bai fada cikin umarnin bai fada cikin wannan ayar ba saboda haka waɗansu malamai suke ganin za a iya ci tunda dai wanda ya yanka musulmi ne haka dalika ko da kitabi ne tunda alkitabi wato daga cikin bayahude ko nasara ba zai ambaci sunan gunki ya yanka ba shi yasa aka halatta mana cin yankansa ko da bai ambaci sunan Allah ba idan dai ya yanka an ce mu ci yankansa to sai Imam Shafi yake cewa to min babu aula musulmi idan ya yanka bai ambaci sunan Allah ba me yasa aka ce mu ci yankan yahudu da nasara saboda an san yahudu da nasara ba zai yanka ya ambaci sunan hubal ko ya ambaci sunan dangaladima ko wanda daga cikin aljanu ko tsumburbura ko makamancin wannan to dan haka wannan sabani ne tsakanin Malik da Shafi'i. Duk da yake a cikin madhabar Malik akwai riwaya da ta yi muwafaqa da Shafi'i kan cewa idan mutum da gangan bai ambaci sunan Allah ba za a iya cin nama, amma babu abin da zai sa musulmi ya ganganta rashin ambaton sunan Allah a cikin su a cikin yankansa, sai dai idan ya je an bashi lakani ne. Idan an bashi lakani an ce ambaton sunan Allah yana karya lakanin, to ka san ko wannan tamkar ambaton sunan wani Allah ne. Duk wanda ya yanka bai ambaci sunan Allah ba saboda an bashi lakani, to wannan tamkar an bashi sunan wani Allah ya yanka ne, kuma wannan zai zamanto cin sa haramun ne, kuma shi aikin da yayi wannan yayi shirka da Allah. Idan bai sani ba yanzu gare ya sani, idan da yayi ya tuba, idan da yayi an bashi lakani baya ci ya tuba. To Allah madaukakin sarki yace shi wannan wanda aka yanka shi yankan da ba ambaci sunan Allah ba fasikanci, ko kuma shi naman da ba ambaci sunan Allah a kansa ba cin sa aiki ne na fasikanci, ma'ana haramun ne. Kuma shaydanu suna wahayi ya zuwa ga waliyansu, wahayin da ake nufi shine wannan wanda Allah madaukakin sarki ya ambata mana, yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, shi ne daga cikin abin da suke fada su ce shin abin da Allah ya kashe da kansa ba shine yafi cancanta a ci ba bisa abin da kuka ci ko kuka kashe da kanku. Suna nuna hanya wanda yake za su ruda za su rusa shari'ar musulunci. Wa in ata'tumuhum, idan kuka bi su wajen yadda da su akan abin da zai rusa shari'ar musulunci, innakum la mushrikun, to ku kun zamanto mushrikai. Ba wai bin su akan cin wannan abin kawai ake nufi ba, a'a, bin su akan abin da suke kokarin yi na su rusa shari'ar musulunci. Idan ka bi kafirai su ce a kaga ku abin da fa suke fada fa akwai hujja fa, kaga ku abin da fa suke fada fa akwai fa dalilin gani. Kamar kaje ka karanta a internet ana bata alqur'ani, ana bata sifofin Allah, ana bata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana sifa ana fadan sa da abin da bai dace da shi ba, kace a ai ku fa haka ne fa, mutanen nan fa bincike fa suke ilimi ne fa ya nuna. To idan ka bi su kai ma ka zama tutan kansu, innakum la mushrikun, kun zamanto masu shirka. Wannan tahdhiri ne ake mana kan kada mu bi hanyar kafirai waɗanda suke ganin kan cewa wai hujja suke bayyanawa, ba wata hujja bace, wahayin shaydan ne wanda suke karantawa, kamar yadda mu muke karanta wahayin Ar-Rahman su kuma suke karanta wahayin Ash-Shaytan. To wanne ne aula, wahayin Ar-Rahman ko wahayin Ash-Shaytan? Kuma ba sa yin wani wahayin ga wani in ba waliyansu ba, sai ga waliyansu, wato masu taimaka musu akan yaki da addinin Allah. Su waye waliyan shaytan? Waɗanda yake kalamun su domin su taimaka ma domin su yaki da addini, wanda suke amfani da waƙoƙin su domin su taimaka domin su yaki da addini, suna amfani da harshen su, suna amfani da kyan jikin su, da wasan kwaikwayo, da waƙe-waƙe, da kaɗe-kaɗe, da rubuce-rubuce a cikin jaridu, da rubuce-rubuce a cikin yanar gizo-gizo, da dukkan abubuwa na fitsara da batsadan yaki da addini, duk wannan suna daga cikin auliya ush-shaytan.
Awa man kana maitan fa ahyayna wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fil nasi kaman mathalu fi dhulumati laysa bikharijin minha كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون.
Allah ta'ala ya ce awa man kana maitan fa ahyaynahu, yanzu wanda yake matacce sai muka rayar da shi, waja'alna lahu nuran, muka sanya masa haske, muka sanya haske a gare shi, yamshi bihi fin nas, yana tafiya da shi wannan hasken a cikin mutane rayayyu kamar sa, kaman mathaluhu fi dhulumat, kaman wanda yake kamar sa ne, wato matacce fi dhulumat, yana cikin dubban kabari, laysa bi kharijin minha, baya fita daga cikin wannan. Wato wannan shine misalin mumini da misalin kafiri, wato za ku yadda da su ku bi su ku zamanto mushrikai, bayan kuma gashi wanda yake ga wannan misali wanda muke buga muku za ku yadda ku zamanto ku ne mummunan misali daga cikin misalin waɗannan guda biyu da muka ambata shine misalin mutun ne guda biyu dukkaninsu matattu ne mutane ne guda biyu dukkaninsu matattu ne daya ya kasance matacce a cikin kabari fa ahyaynahu sai muka rayar da shi ya fito daga cikin kabari waja'alna lahu nuran yamshi bihi kinnas muka sanya masa haske yana tafiya da shi a cikin mutane da ku yana cikin dubban kabari da cikin takurar kabari da matsin kabari yanzu ya fito cikin yalwa ya fito cikin haske yana gani wannan shine misalin wanda yake musulmi da yana cikin duhun jahiliya yana cikin duhun hanyoyin shirka yana cikin wauta da fitsara da rashin ganewa ta jahiliya sai yanzu Allah madaukakin sarki ya farga da wato ya shirye shi ya jefa masa haske na musulunci ya zamanto yana tafiya a cikin musulmi wanda yake musulmi sune rayayyu yana tafiya a cikin ƴan uwansa mutane da haske wanda yake nuna masa hanya wanda yake sanya shi ya bambance tsakanin gaskiya da bata tsakanin shari'a tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin shari'a da bata tsakanin amfani da cuta yanzu za ka kamanta shi da wanda shi har yanzu yana cikin kabarin shi ko ya fito daga cikin kabari ka san ko yaushe wato a mutane abinda suka ji tsoro a da abinda akan ba mutane daga cikin irin labarai da ake bayarwa na tashin hankali shine mutum yayi dogon suma an je an binne shi yaje yayi dogon suma an binne shi sai ya farfado yana kokari ga cikin duhu ga nauyin kasa kina zai je saboda haka wannan nauyin shi zai dada kara masa azaba cikin shi zai dada shi zai karasa shi shine zai karasa shi to ka suranta wannan mutum ne kana cikin wannan duhu kana cikin wannan tsananin da takurar da duhu kan duhu sai kawai Allah madaukakin sarki ya bude maka wannan takurar da wannan nauyin kasan da wannan duhu sai ga ka a cikin haske kana tafiya yau a cikin mutane ka mutu ka dawo yanzu zaka kamanta kanka da wanda yake shi har yanzu ka bar shi a can cikin dufai da kabari to wannan shine misalin mumini wanda Allah ya tsurtar da shi daga cikin duhun jahiliya ya kawo shi zuwa ga hasken musulunci da wanda Allah ya bar shi a cikin dufan jahiliya kaga kaman masaluhu fil zulumat dufai aka ce domin duhun jahiliya ba duhu ne daya ba bayan duhun sarrai ga duhun bukakin al'adu ga duhun batan wato bata na shaytan in kana neman batan shaytan kuma kamar yadda muke fada ran nan akan sha'anin ka duba ga dan bori yanda ƴan bori shaydanu suke musu munin da suke akai to haka munan mummunan kamar to haka suke so su gansu a cikin mummunan hali da mummunan hanya da mummunan al'ada da mummunan komai babu wani alhali tare da shaydan to duk wannan dukkan suna cikin wanda yake cikin wato jahiliya wanda yake cikin bata to Allah madaukakin sarki ya bamu wannan ya buga mana wannan misalin yace kadhalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun to kamar haka ne ake kawata ma kafirai abinda suka kasance suna aikatawa wato kamar yanda Allah madaukakin sarki wato ya bacar da kamar yanda Allah madaukakin sarki ya kawata ma waɗannan kafirai abinda suke akai har suna ganin kan cewar su ne ma suke suka fi cancantar shari'a saboda su naman da suke ci nama ne wanda Allah shine da kansa ya yanka shi su kuwa naman da musulmi suke ci nama ne wanda yake su ibadu su ne suka yanka shi suna ganin wannan abun wani abun wato shari'a ne suke akai su annahum asun taka wani abu na wato na hankali sun taka wani abu na tunani sun taka wani abu na daidai aka kawata musu wannan to kamar haka ne Allah madaukakin sarki yace ake kawata ma kafirai irin abin da suke kasance suna aikata ma wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha kuma kamar yanda muka sanya a cikin makka manyan mujrimai suna gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yace to kamar haka ne muka ja'alna fi kulli qaryatin muka sanya a cikin kowace alqarya akabira mujrimiha manyan mujrimanta manyan masu laifinta liyamkuru fiha dan su rinka yin makirci a cikin ta makircin nan nasu shine wato mummu abinda ake nufi da almakru shine nufin kawo sharri da cuta ta hanya wadda take boyayya ba a zahiri ba wanda yazo zai abu gaba gadi ba za a kira shi makiri ba wanda zai buya da dabara da nuna kan cewa abinda yake yi amfani ne abinda yake yi alheri ne amma ko manufarsa shine shari wannan shine makirci shine makiri to Allah yace kamar yanda aka kamar yanda muka yi maka ya Rasulullah ga mutanen Makka manyan su suke maka wannan makircin haka muka sanya a kowace alƙarya manya-manyan mujrimai a cikin ta liyamkuru fiha suke yin makirci a cikin ta wama yamkuruna illa bi anfusihim makircin nan da suke yayin da suke yin makirci ba sa yi ga kowa illa ga kansu su suke wato cutar kansu suke cuta wama yash'urun amma yayin da suke makircin nan su ba sa jin haka ba sa gane haka sun wato sun bazama a cikin yin wannan akwai fassara biyu ta ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha fassara ta farko ita ce wanda muka ambata a kowace alƙarya muka sanya manyan mujrimai a cikin ta fassara ta biyu kuma shine ja'alna aka bama ake bama wato ja'ala ake bata ma'anar sayyara ai sayyarna fi kulli qaryatin mujrimiha akabir a kowace kaman haka ne Allah yake cewa sai muka mayar da mujrimai na kowace alƙarya su ne manya a cikin ta wato a kowace alƙarya sai ka samu mujrimai mabarnata sai ga su ne manyan mutane kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna musrifiha fa fasaqu fiha fa haqqo 'alayha alqawl fa damarnaha tadmira idan muka yi nufin halakar da wata alƙarya sai mu sanya wato mutrafiha masu ni'ima a cikin ta su ne manya waɗanda ake ganin su da girma a cikin al'umar wanda suke zaune cikin ni'ima sai su yi fasikanci a ciki sai kalmar ubangiji ta azaba sai ta tabbata akan wannan alƙaryar sai mu dammara ta wato sai mu halakar da ita halakarwa wannan sunnar Allah ce Allah yake bayyanawa cewa yawancin alƙarya kamar yanda yake ake samun mutanen kirki to kuma ake ana samun mabarnata mabarnatan nan kuma sai ga manya su ne mabarnata manyan al'umma jagorori na al'umma sai ga su ne kuma mabarnata saboda haka sai kaga sharri yayi girma sai kaga sharri shine ya tasiri a cikin al'umma domin dama Allah madaukakin sarki haka yake sanya sharri da alheri suke yaki da juna idan alkhairi yayi rinjaye sai ga an samu alƙarya ta kirki wanda ba a taba samun wannan alƙarya din ta zamanto ta kirki 100% ba sai Madina zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin Khulafa'ur Rashidin abinda mutanen Greekawa suka yi kokari su samu kenan su samu wato al-Madinatul Fadila wato birni wanda yake tsarsa wato wanda yake birni wanda yake kyakkyawa na alkhairi wanda ba kowa abinda ake a ciki ya dace da hankali ya dace da hikima saboda su suna ganin hikima ita ce za ta sanya mutum ya maganin hawa ya maganin sarrai su kansu sun yadda cewa sarrai shi yake kawo barna a cikin al'umma to maganinta ai amfani da hikima to idan ya zamanto kanta gunaye masu hikima suke da mulki a cikin al'umma su ne suke rinjaye to sai su zamanto kanta su ne za su kafa alƙarya al-Madinatul Fadila haka suka so su zamanto su mayar da Athens ta zamanto haka ba samu wannan ba ba cimma wannan burin ba a rubuce take a cikin kwakwalansu da kuma cikin littafansu amma a waƙi ba a samu ba sai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda za a yi wannan al-Madinatul Fadila din Madina wadda take tsarkakka shine a cikin Al-Qur'ani kuma shi ya tabbata a cikin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka samu wannan Madina aka samu Taba aka canza mata suna ita kanda ta zamanto aka musuluntar da ita daga Yathrib gari wanda yake ma'anarsa shine gari mai laifi ta zamanto Taba tsarkakken gari kuma ya zamanto tsarkake gari wanda yake Allah madaukakin sarki ya bayar da rinjayen alkhairi akan sharri ya bayar da rinjayen shari'a akan bata ya bayar da rinjayen mutanen kirki akan mutane mabarnata akwai mabarnata ba babu ba bal mabarnatan ta ma hasu mabarnatan kauye tunda Allah ta'ala ya ce wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiquna wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaq daga cikin wanda suke kewaye da ku ya ku musulmi daga cikin ƴan kauye akwai munafikai haka zalika a cikin mutanen Madina maradu 'ala an-nifaq sun kangare a cikin munafinci munafikai na sauran kauyuka munafikai ne waɗanda suke nan yaku bayan munafikai amma na Madina kangararrun ne to haka zalika shi yasa waɗansu malamai suke cewa wato shari'a ta fi tasiri a kauye bisa a birni domin ƴan birni yayin da za su kangare yayin da za su in munafincin za su yi kangararru ne in fasikancin za su yi kangararru ne in kafircin ne kangararru ne a cikin kafirci sabanin ƴan kauye to sunnar Allah ce wannan kan cewa a kowace alƙarya Allah madaukakin sarki yana sanya manya-manyan mujrimai manya-manyan masu asha ya zamanto su ne manya a cikin gari su ne kusoshin birni usoshin birni din zaka samu matsiyata ne haka sunnar Allah take to yaya zaka yi wannan tasliya ne ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewa su ne manya a gari wannan zai sanya su wannan zai sanya su ya zamanto kan cewa sun samu abin da suke so in kuma suka zamanto fa manyan nan ba wai kawai za su tsaya in fa suka zamanto su ne manya a gari ba kawai za su tsaya yin suna mujirmancin bane suna tsiyar a'a kuma liyamkuru fiha suna yin makirci a cikin garin domin su bata sha'anin dukkan mutumin kirki dukkan aikin kirki suna yaki da shi dukkan aikin kirki suna yaki da shi sune za su shirya yadda za a rusa addini sune za su shirya yadda za a ci mutuncin mutanen kirki sune za su shirya yadda za a yi batsa sune za su shirya yadda za a fito duk wata fitsara idan ta zo to sai an je an gaya musu kan cewa to ga wani abu da muka kawo sai su ce a ba komai ku zo ga inda za a yi ta ga inda za a yi ta zo za su tsara yadda za a yi to Allah ta'ala ya ce wa mayam kuruna illa bi anfusihim wannan makircin da suke ba da wani suke yi ma ba kansu suke yi ma wama yash'urun amma ba sa sani shi yasa kaga a cikin addu'o'in da aka koya mana muke yi yayin da muke addu'a bakarara mummunan addu'a akan masu mummunan kaidi sai mu ce Allahumma ij'al tadbirahum fi tadmirihim ka sanya shirin su da suke yi na su makirci shiri ne na su rusa kansu yayin da suke kullakulle suna ganin suna kullakulle dan su yaki da addini to a lokacin suna kullakulle ne dan su rusa kansu to ba mai iya wannan sai Allah kai ka dauka kan cewar wato ka bazama kai amfani da karfinka da dabaranka da kudinka da dukiyarka da karfinka da ikonka kana ganin domin kai yaki da Allah domin kai yaki da gaskiya domin kai yaki da alheri amma a lokacin nan gina makan karamin halaka kake to sai Allah shine yake iya yin wannan to wannan a cikin wannan akwai tasliya ga manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi domin ya nuna masa kan cewar wannan sunna ce ta Allah kuma kada ya damu da wannan waɗanda duk suke mummunan makirci su kansu sai koma sannan mu ma kuma koyarwa ne a gare mu dan mu san sunnar Allah jalla wa ala kuma kada mu mamaki kada mu dauka kan cewar haka addini zai tabbata ba tare da an sanya masa abubuwa wanda yake za su hana ruwan sa gudu ba koyaushe a cikin al'umma a cikin kaga nan yace fi kull a kowace alqarya abinda ake nufi alqarya birni rayuwar birni haka ta gada zaka samu mutanen kirki yayin wani lokaci ba su da wani lokaci su zamanto suna da yawa sai ga gari ya zamanto garin kirki birni ya zamanto birnin kirki kamar kaga lokacin da aka fara shari'a yanda aka rinka cewa a yanda waɗansu gwamnoni suka rinka kuka cewa an rufe gidajen giya a Zamfara da Kano saboda haka dukkan abin nan matan banza da dukkan barayi masu yaƙi da makami masu sata da makami sun koma jihohi irin na can inda ba a yin shari'a din saboda haka laifi da sata da ijrami da abubuwa na barna ya karu a can ya daga lokacin mu dai muna Madina mun karanta a jarida da an ce an yi wannan domin lokacin nan ana kokari ya zamanto kan cewa mutanen kirki sune waɗanda za su zamanto al-akabir sune manya a cikin al'umma to amma yawanci zaka samu a cikin al'umma manyan sai ka ga wato kan cewa wato mujirmai ne yayin da ya zamanto kan cewa manyan mujirmai ne kuma ya zamanto kan cewar mutanen kirki ba su ne manyan ba to Allah madaukakin sarki ya yi nufin ya ibtila'i ne ya jarabci mutanen kirki da waɗannan manyan to amma ba za su dawwama a cikin Allah ba zai ba su tamkini sai abinda suke so ba saboda gashi nan Allah ta'ala yana cewa wa ma yamkuruna illa bi anfusihim kuma yana cewa wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi mummunan makirci baya halakar da kowa sai ma abucinsa dan haka in zaka kulla abu ka kulla alkhairi in za a je ai kuskus in za a je ai plan abu dare a shirya alheri idan kace zaka shirya sharri kana tsammanin shirya sharrin kake yi kana shirya halakar kanka ne mu rinka tuna wannan aya wala yamkuruna illa bi anfusihim wama yashkurun Allah madaukakin sarki ya karfafa mu da karfinsa Allah ya ba mu basira a cikin addinin mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.